sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare. Da fatar masu azumi sun sha ruwa lafiya. Wanda yanzu haka agogon mu ke cewa karfe 4 da rabi na marece agogon gundumar Colombia. A wannan rana ta yau, Talata 27 ga watan Afrilu, shekara ta 2021. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikin mu muka sake dawo muku. A cikin shirin muna dauke da rahoto akan zaman lafiya tsakanin mabiya addinai mabambanta. A bangare ɗaya kuwa ina aka kwana akan batun dauko sojojin haya don yaki da Boko Haram a Najeriya. Kamar kowace rana irin ta yau, muna tafe da rahoton mu na musamman daga jahohin arewa ta tsakiya. Haka zalika muna dauke da nasiha albarkacin wannan wata na azumi. Sai mu karkara shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukkan mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Ga labaran. Mutane a galibi sun mutu a yau dinnan Talata a kasar Chadi ta yankin tsakiyar Afirka, a yayin wata zanga-zanga ta bukatar gwamnatin wucin gadi ta soji ta mika miki da farar hula. Majalisar sojin kasar ta kasance ne karkashin jagorancin marigayi shugaba Idris Deby Itu, wanda aka kashe ranar 11 ga watan nan na Afrilu, yayin da yake rangadin sojojin da ke fafatawa da dakarun yan tawaye a arewa da Injamena babban birnin kasar. Kafafen yada labaran kasar sun ce an bindige wani mutum har lahira a birnin Mondu na kudancin kasar, sannan kuma an kashe wani a birnin Injamena. Zaman daddare ya dada tsanani a wannan matalauciyar kasa mai cike da hamada bayan rasuwar bazato ba tsammani ta shugaba Deby, wanda ya shafe shekaru 30 yana shugabantar kasar. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya da ministan harkokin wajen Najeriya Geoffrey Onyema ta yanar gizo. Sun tattauna kan batun farfado da tattalin arzikin duniya da kalubalen tsaro da ke addabar Najeriya da yankin baki daya da yaki da cutar COVID-19 da kuma yadda dumamar yanayi ke shafar yankin Sahel na Afirka da tafkin Chadi. Sakatare Blinken yana mai bayar da tabbacin haɗin kai da Najeriya kan waɗannan batutuwa gwargwadon hali. A nasa jawabin, shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya ce Najeriya na ba da matuƙar muhimmanci ga hulɗarta da Amurka. Yana mai gode ma shugaba Joe Biden saboda wannan ganawar da kuma kawar da tsauraran matakan da aka gindaya ga masu niyyar zuwa Amurka, musamman ma daga wasu ƙasashe na musulmi. Buhari ya kuma yi wa Amurka marabalale da sake shiga hukumar lafiya ta duniya WHO da kuma yarjejeniyar Paris kan dumamar yanayi. Ya ce hakan na nuna yadda Amurka ke bayar da himma wajen ƙarfafa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa don amfanar kowa da kowa a duniya. Wata ƙungiyar ƙabila a ƙasar Myanmar ta ce ta kwace wani ɗan sansanin soji daura da iyakar ƙasar da Thailand a gabashin ƙasar. Faɗan ya ɓarke da safiyar yau dinnan Talata a wani wurin da ke daura da kogin Salween, wanda ya raba ƙasashen Myanmar da Thailand. Mutanen da ke ƙauyukan da ke bakin kogin da ke ɓangaren ƙasar Thailand sun ce sun ji ƙarar ɓarin wuta da asuba. 'Yan tawayen karin sun shiga fafatawa sosai da sojojin ƙasar Myanmar tun bayan da sojojin suka hambarar da gwamnatin da aka zaɓa a demokaradiyyance ranar 1 ga watan Fabrairu. Suna ta kai hare-hare kan wuraren sojojin da 'yan sanda a jihar ta Karen. Wani ƙaramin jirgin ruwa mara matuƙi wanda ake sarrafa shi daga wani wuri ya dumfari tashar jirgin ruwan Saudiya ta Yanbu da ke gabar kogin Bahar Ahmar makare da bamabumai a yau dinnan Talata, a cewar kasar Saudiya. Al'amarin da ya janyo fashewar da ta cilla bakin hayaki sama daura da gabar tekun. Saudiya da ta yi ikirarin bankado karaman jirgin ruwan ta kuma tarwatsa shi. To amma wasu cibiyoyin tsaro masu zaman kansu sun ce akwai alamar harin ya rutsa da wasu jiragen hada-hadar kasuwanci daura da tashar jirgin ruwan.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni. Babu wani addini a doron kasa da koyarwarsa ke mai da hankali wajen farraka kawunan al'umma, ko da kuwa mabiya addinan suna da fahimta akasin juna. Hakan yasa manyan kungiyoyin addinai a Najeriya suka shirya wani taro da zimmar fahimtar da koyarwar addinansu. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na dauke da karin bayani a wannan rahoton da ta hada mana.
Majalisar sasanta tsakanin addinai a jihar Plateau ta ce tana dab da bullo da matakan da take da yakinin zai kawo ƙarshen wasu rikice-rikice da ke aukuwa ake kuma danganta su da addini. Jihar Plateau, wacce a lokutan baya ta sha fama da tashi-tashin hankula da ake danganta su da siyasa, addini ko kabilanci, daga dukkan alamu tana dab da samun mafita saboda shugabannin addinai na Krista da Musulmi masu martaba da aka zabo a wannan majalisa da gwamnatin jihar Plateau ta kafa, da za ta yi aiki a tsakanin mabambantan addinai don samar da haɗin kai, zaman lafiya, yafiya da sasantawa. Mai martaba sarkin wase kuma shugaban kungiyar jama'atu Nasrul Islam a jihar Plateau, Alhaji Muhammad Sambu Haruna, wanda shine ɗaya daga shugabannin majalisar, yace gwamnati ta ba su dama don samar da zaman lafiya a jihar Plateau.
Shi tashin hankali ba abin da ake bukata bane, kuma wannan gwamnatin a gaskiya saboda Allah ta yi iyakan kokarinta tabbatar cewa an samu zaman lafiya. Abin da ke faruwa saboda mutane su cimma burinsu, duk lokacin da wata damuwa ta taso shi an dauki wannan fenti ta addini an yaba mata. Shine wannan gwamnati da mu wannan komiti muke iya kokarin mu a fidda addini cikin matsalolin da ke tafiya a jihar Plateau. Ma za mu ba ma wannan gwamnati cikakken goyon baya da wa'annan bayan Allah da Allah ya hada mu aiki da su don mu tabbatar cewa sunan addini an shirya ta cikin harkan tashin hankali.
Mai martaba sarkin wase kenan Alhaji Muhammad Sambu Haruna, shi ma tsohon shugaban ɗarikar kokin kuma shugaban majalisar Reverend Pandan Yamsat, yace burin da majalisar ke kokarin cimmawa shine na samar da zaman lafiya.
Burin shine a sami salama a rungume juna, don haka ne Ubangiji ya yi mu. Bari mu domin muna harka gaba da juna ba, ko da wani addini kake ciki ya kamata a yi tafiya tare. Muna son kowa ya je aiko mana menene shi ya gani ya kamata mu ribanto cikin wannan zaman. Biye da wannan, ko kai musulmi ko kai krista ko kai ba krista ba, wani irin hali ne kake bukata? Kana gani in dukkan mu mun ringumo shi, abinda muke hangaza mu ribanto shi.
Reverend Pandan Yamsat kenan shugaban majalisar. Majalisar ta bayo mambobinta makonni biyu don su bada gudunmawar su da shawarwari kan alƙiblar da za su dauka da zai kawo da wamamman zaman lafiya. A halin da ake ciki kuma, rundunar 'yan sandan jihar Benue ta ce ta fara gudanar da bincike don gano ɗalibai uku na jami'ar harkokin noma da ke makurdi da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Benue Sewe Sekete Anene a sanarwa da ta aike min ta tabbatar da sajar ɗaliban a ranar 24 ga watan nan na Afrilun 2021. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Ga dukkan alamu hankalin 'yan Najeriya ya karkata akan batun kawo sojojin haya domin taimakawa sojojin Najeriya yaki da 'yan kungiyar Boko Haram da ake ganin ta gagari sojojin kasar. Daga birnin tarayya Abuja, wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya zanta da Sanata Ali Indimi daga jihar Borno, wanda ya ji ta bangaren sa kana ya samu zantawa da Sanata Musa na jihar Niger, wanda yake ganin hakan ba shine a alaba
gaskiya magana shine sojoji mu ba su da kayan aiki kuma dan kayan aiki kadan da suke da shi din ma wato yan ta'adda sai suna kai musu farmazo don su kwace kayan ko kuma wanda ba za su tafi da shi ba su alata su ko su kona su gaskiya magana kenan yanzu kayan yaki kalila wanda suke da shi wanda ni na sha gani wanda nake zakawa har yanzu ni ba kayan yaki sabo ba wanda suke da shi wanda suke da kansu ne a nan Kaduna su kan improvising ake cewa a turance sannan kuma wanda aka siya tun zamanin shagari suke gyarawa suna manage da shi amma mu da muke gani abin da yake kasa shine mutane da ba su kayan yaki wanda aka shigo da su kwanan nan a Maino kaka kwace guda biyu sababbi ne dama ana so a kawo su
ka goyi bayan sharar da wasu gwamnati suke bada musamman gwamnatin yankinka na Borno Professor Zulum na cewa a dauko sojojin haya irin yadda aka yi a shekara ta 2014 har aka samu damar yin zaben 2015 a cikin Najeriya
eh sosai muna mutane da gwamna muke kuma gaskiya mu muna ganin cewa yanzu wannan kaman ana mana ganganci ne in ba haka ba ga abu ya fi karfinka ko kuma a lokacin kana bukatar ka samu wayanda kwararru wanda aikin su ne wannan tumarin gama ka san da duniya duka babu America a cikin maganar yaki amma su ma suna dauka sojojin haya a yanzu ma suna dauke da sojojin haya to me ne yasa Najeriya in dai gaskiya an damu da irin rayin guda yake salwata ko yaushe ba za a ji a dauko mutane ne kuma mun gani da Jonathan ya shigo da su a karamin lokaci su suka yi kokari suka fata take Boko Haram daga inda suke suka kawo mana sauki mana ba kuma suna da cikakken haɗin kai da sojojin mu na ƙasa suna aiki tare da su to idan ana so wannan abu ya kare in dai an damu da gaskiya ya kai lokacin da a ji a dauko a nemo taimako ba wai taimako ba a dauko sojojin haya kamar kana da gona ne ciyawa yana so ya cinye shi kuma kana da kuɗi ba za ka dauko libarin shi nome ba sai ka ce sai kai ka nome da kanka
Senator Ali Indumi kenan shugaban kwamitin aikin soji a majalisar dattawa ta Najeriya a waje daya na tuntubi takwaran shi na jihar Neja wato Senator Sani Musa domin in ji ƙarin haske dangane da amfani ko rashin amfani yin sojin haya domin gudanar da wannan yakin da ake ganin cewa yana neman ya kai sojin Najeriya dare
ga gwamnati na kiran cewa a kawo wayansu daga wani ƙasa su zo su taya mu yaki to ina zuwa tambaya lokacin Jonathan ba kawo ba ai an kawo an samu biyan bukata to in ma ta ragu yanzu abin ta dawo abin da nake so ka gane kuma Faruk dan ta addana fa addawan su akwai ɗan cikin ƙasa ne ɗan Najeriya to ka ce zaka dauko mutane saboda ai magance wannan abu idan an magance shi dankalin lokaci me kake nufi idan ba mu shirya gida ba akai abin da ya kamata aka dauki ma'aikata wayannan yara fa da mafi yawan wanda suke wannan a harkar bindigogin nan yanzu yara ne ɗan ta addannan yara kananan yara ƙasa da shekara 25 zuwa ƙasa za ka gan su to me zai sa ƙasa ba za mu ƙara tantancewa mu nemi waɗanda za mu iya ɗauka mu kafa su mu sa su aiki mu samu masa dukkan yi abin da ya kamata mu fi ya zama yana cikin abin taro da muke magana ai su tsayin bindiga ka je ba ne tsaron nan yana da yawa yau ƙasa kamar Misira dakarun sojojin su guda nawa ne kana yawan mu da Misira amma mu yau ga shi Misira na da fiye da miliyan guda mu ko ba mu da miliyan ɗaya adadin mu yayi dunna ko kuma za a kawo masu layi sun nan to a tabbata cewa mun kinsa gidan mun gyara su yadda mun aka su tsayi wannan abu
dan majalisar dattawa Sani Musa kenan daga jihar Neja a tattaunawa da ne da shi a Abuja Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja Nigeria
yanzu kuma bar mu je ga rahoton mu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiya
a yanzu haka dai al'ummomin da ke zaune a jihohin Kwara da Kogi a arewa maso tsakiyar Najeriya sun ce sun shiga cikin wani yanayi na zaman fargaba a sakamakon samun labarin cewa kungiyar Boko Haram ta kafa sansaninta a jihar Niger har ma ta kafa tutocinta a kananan hukumomin Shiroro da Muya a ranar Litinin din nan ne dai aka ambato gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello yana cewa mayakan kungiyar Boko Haram ta kwace wasu garuruwa a waɗannan kananan hukumomi da ke cikin jihar Niger mai iyaka da Abuja fadar gwamnatin Najeriya Jibril Abdullahi wani shugaban wata kungiyar matasa ne a yankin karamar hukumar Shiroran ya gasgata labarin gwamnan domin kuwa ya ce shi ga naune ba jiyau ba
a tabbas wannan maganan gaskiya ne
na'am
kuma kowane lokaci suka kawo hari in dai suna harbe zaka ji suna Allahu akbar kaga wannan duk alamu ne na Boko Haram bayan haka in ka duba kusan a ce a cikin ward 8 wanda ke nan hayin Riba Shiroro din nan yanzu haka sun kore kusan ward 7 kan ward 1 ne era na kawai ya rage yanzu haka a wannan yankin.
Wato duk sun kore mutane wurin sun kafa tutoci ne?
Eh, akwai tutoci da suka kafa a wannan yankunan gaskiya.
Na'am, yanzu mutanen wannan yankin garuruwan nan babu kowa sai su kenan.
A yanzu kan gaskiya babu kowa. Ɗan sirarun da ke wurin nan mutum yayi kwana biyu ko rashin abinci ma in ka boya tsoni ne ko na abu shike koro su kowa na dawowa gari.
To yanzu wannan hali kuke ciki to?
To gaskiya yanzu mutane suna cikin halin tsananci wallahi dan gaskiya al'amarin mutum wanda ke zama a gidan shi ya saba da noma ga abinci sai yanda ya so yanda ya ga dama yanzu nan ya dawo a titi a fando gari koko Amina yana yawo bashi da kowa wani kawai daga shi sai takalmi da ya fito wasu matan masu marasa ƴaƴan su sanadiyan haka uwa ta bi wani hanya danta ya bi wani hanya ai kaga ko an shiga wani hali
to wannan al'amari dai ya sa al'ummomin da ke zaune a jihohin da ke makwabtaka da jihar Niger shiga cikin wani yanayi na fargaba da farko ga Dr. Umar Lakwaja shugaban wata kungiyar kananan yan kasuwa a jihar Kogi.
To wannan al'amari za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Babu wani abu da ya rage wa kasan nan illa addu'a. Idan ana son zaman lafiya a Najeriya to shugabanni su yi umarni a zauna a yi addu'a kamar yadda shugaba Sani Abacha ya yi addu'a domin Allah ya tabbatar da zaman lafiya a Najeriya. Abin da ya damu Najeriya Allah ya kawar mana da shi. Idan aka yi wannan Allah ya da muna sa rai duka wannan matsaloli za su kare.
Na'am, Alhaji Umar kuma yana nuna Boko Haram din ta kara karfi kenan.
A'a, ba za a ce ta kara karfi ba. Ai, shi yakin sun kuro babu wanda ya isa da shi sai dai kawai Allah ya kyauta. Babu wata hukuma a duniya da ta isa ta iya yaki da masu yakin sun kuro sai dai addu'an nan. In ma an ce za a zuba sojoji a mai, to sojoji da aka ce ko san inda za ku je za ku iya zuwa basa nan.
Na'am, to amma yanzu baka ga tunda Niger nan tana da daji sosai, dajin shine ya haɗe da jihar Kogi da Kwara, ba ka ga kamar za su samu wata dama ta ƙara kafa wasu sansanoni masu yawa a tsakiyar Najeriya?
Eh, za su samu dama su kafa sansanoni, amma lallai kam abinda hankali zai lura shine cewa can inda suke ne yayi zafi. Wannan alama ce ta cewa sojojin Najeriya suna samun nasara. Eh, domin inda can ba ta zafi ba ba za su zo nan ba. Kuma ya nuna cewa addu'a da bayin Allah suke ba dare ba rana Allah ya kawo mana zaman lafiya to addu'a tana aiki.
Na'am,
domin Bahaushe ya ce idan ka ji ganga ta cika zaki to ta kusan fashewa.
Ku yanzu mutanen Kogi me ya fargaba ku?
A aifar gabar ba ta mutanen Kogi ce kaɗai ba, domin wannan hanya da ta biyo ta Lakwaja hanya ce ta dukkan ɗan Najeriya gabaɗaya, domin ita ce hanya da ta linkin ɗin kudu da arewa mafi ƙarfi a Najeriya. Duk wanda zai tafi Lagos, Port Harcourt, abin da ya shafi Onitsha, Enugu, babbar hanyarsa ita ce wannan hanya ta Lakwaja. Su kuma masu garkuwa da mutane da Boko Haramun tunaninsu ai kullun su kama mutane su garkuwa da su. To kaga wannan ya nuna cewa duk ɗan Najeriya ya shiga cikin wani kalubale mai ƙarfi.
To a jihar Kwara ma Malam Abubakar Jajere da ke zaune a birnin Ilorin ya ce labarin ya yi matuƙar tayar da hankalinsu.
Abutin yana nesa har ya zo kusa an ce sun karbi wasu ƙauyuka sun sa tuta. Matsalan gwamnatin tarayyar Najeriya sau da yawa in al'amari ya faru maimakon yana ƙarami a yi ƙoƙari a murƙushe shi kada ya yaɗu. Wuta sun tana murhu ake kashe ta, in ta riga ta yaɗu a daji kaga abu ya zama matsala.
Gaskiya.
Matsalan Najeriya rashin hukunci da ɗaukan matakan da suka dace a kan lokaci. Wannan shi ne nake kallo Allah ya kyauta.
Na'am, to amma kamar ku a Kwara me ya fargaban ku a kan wannan al'amari?
To hakika jihar Kwara ta iyaka da jihar Niger, abinda ya zo kwa Niger muna fata Allah ya tsaye da shi can ma Allah ya magance damuwar. Muna cikin damuwa gaskiya don jihar Kwara wata jiha ce mai zaman lafiya, kaga yanzu ma mun shiga ɗarɗar duk abin da ke da nisa har yanzu har kusa da gida ai kaga akwai damuwa.
To amma yanzu misali me ya shawara ku ga shi gwamnan Kwara akan wannan al'amari?
To mai girma gwamnan jihar Kwara ni shawarar da nake bayarwa inda ƴan ta'addan nan za su gita ko mun dare. Za a iya ganin gita wasu, saboda haka da zarar an gani a ba da hukuma ta dauki mataki na gaggawa don sau da yawa jami'an tsaro za a ba su labarin fitina kafin su dau mataki su je sai an gama barna sai daga baya su je suna ta muzure suna zari ido da sauran abubuwa wannan shine matsalar kasar nan
to shi ma dai wannan malamin shugaba ne na wata kungiyar wanzar da zaman lafiya a jihar Kwaran shawara ce ya baiwa hukumomin Najeriya
yawa sirana dai ba haya mazaunin jihar Kwara ni ne chairman kungiyar a rashin zaman lafiya wannan abu gaskiya yayi yawa mun wallahi mu talaka abin yana damu ga mutane yan gari da ko ina abin nan yayi abin da muke roƙon gwamnatin tarayya tukunna ana wa shawara da zan bada ya kamata duk masallatan da suke Najeriya a rinka sauke Qur'ani shi zai kawo mana saukin wannan masifu da suka dame ni ko da jihar Kebbi nan na ji a labarai an kai hakan kafin nan jihar Kebbi to abin da ya shafi jihar Kebbi jihar ne da ai kaga mu ma da muke nan jihar Kwara sai mu yi kaddar saboda da muke bawa gwamnatocin shawara gwamnatin Kwara nan shawara da zan bata duk da sa shi taro da sarakuna da masu anguwanni nan dai abin bai faru ba abin ba masu ya faru amma ya gabata a yi taro da sarakuna da masu anguwanni duk bakon da ya yi wa sa ido a shi muna yi ma har ba yanzu ba muna yi duk bakon da kuka gani sai mun daga ina ki daga abin nan in ba mu yarda da shi muna kai shi gurin hukuma a tantance shi tukun ta kafin a karbe shi
na wato abin ya zama kamar rigakafi kenan
kamar rigakafi
a yanzu dai a iya cewa dabara ta rage ga mai shiga rijiya ga gwamnatin Najeriya akan daukar mataki ga waɗannan mayaka da ke dabda shiga fadar mulkin Najeriya wato Abuja Mustapha Nasir Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya
to ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
ana farawar farko ta wasannin kusa da na ƙarshen Champions League na ƙwallon ƙafa na nahiyar Turai na wannan shekara 2021 tsakanin Real Madrid ta ƙasar Spain ko Spain da Chelsea ta ƙasar Birtaniya a gobe ne idan mai duka ya kai mu Paris Saint-Germain PSG ta ƙasar Faransa sa ta goga da Manchester City ta ƙasar Ingila wasannin guda biyu za su sake wakana nan da mako guda idan mai duka ya kai mu domin tantance ƙungiyoyi biyu da za su buga wasan ƙarshe na Champions League na ƙwallon ƙafa na nahiyar Turai a wannan shekara. Ita ko kungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich ta ƙasar Alman ko Jamus a yau Talata ne ta bada sanarwar sunan Julian Nagelsmann domin kama ragamar kungiyar don canjin Hans Dieter Flick da zai ja ragamar kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Jamus bayan kammala wasan ƙasashen Turai Euro na bana na ƙwallon ƙafa wannan ko domin ya canji wanda ke rike da wannan mukamin hali yanzu shi wa kimlo shi dai na Gelsman shi ne yanzu haka kocin kungiyar kwallon kafa ta Leipzig ta kasar Jamus abin da yasa Bayern Munich din biyan euro miliyan 25 na shaye hawaye wa club din na Leipzig kamin ya amince da sakin kocin nasa abin da yasa na Gelsman ya kasance a hali yanzu koci mafi tsada a sha'anin kwallon kafa a dukkan fadin duniya a nasa bangaren club din Leipzig dan kasar Amurka nan ne Jesse Marsh ne horar da club din Red Bull Salzburg ake zaton zai karbi ragamar kungiyar bayan ficewar Nagelsmann a ranar 1 ga watan Yuli wannan shekara domin ya karbi ragamar club din Bayern Munich na kasar ta Jamus shi ko club din Liverpool na kasar Ingila a yau Talata ne ya bada sanarwar hasara da ya tabbaka a shekara ta 2019 da ta kai ta euro miliyan 53 sanadiyar allobar coronavirus kuma wannan asarar ba ta shafi biyan haraji ba haka ma tana iya karuwa har ma ta kai euro miliyan 138 da zaran aka soma umurtar yan kallo su dawo shiga kallon wasannin kwallon kafa a nan gaba Haruna Mamman bako na birnin Kwade sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwade a jamhuriyar Niger
albarkacin wannan wata na Ramadan yanzu kuma za mu kawo muku daga bakin malamai
ni sunana Abdulrazzaq Ibrahim mazauni na babban birnin Yamai a matsayina na matashi a swimming abu ne mai tasiri musamman a fannin rayuwa da ma zamantakewa ta al'ummar musulmi. Yau idan ka duba sanadiyar azumi akwai matasa da dama wanda a dacan baya ba su da horumin samun wani abu da su kudurawa a ransu, amma sanadiyar azumin nan na 'yan kwanaki da za a yi wani mai hali mai zuciyar kirki zai iya kiran su su je gidan shi su bude baki abin da sun kasa a rai su ganshi kuma su ci shi a cikin wadata. A dai bangare kuma ya tasiri a fannin rayuwa, domin shi azumi idan ka yi shi cikin jikin ka ma za ka yi cewa tamkar kana nan ga kawo sauyi ne a cikin wasu abubuwa domin ka sabunta su su yi tasiri ko su yi aiki yadda ya kamata a cikin jikinka. Kenan farla da yawa a da wannan azumin da kuma tasiri da yawa a kumshe da shi. Abubuwa kuma wanda ba abin ga ba su ba a rigya, saboda idan ka duba yau wani kuma cikin wani hali tan da ban yake gudanar da wannan azumin nashi na rashin jin daɗi da kuma rashin wadata, kenan sai a ce ba za a iya cewa ba 100% kowa ya gamsu ko kowa ya ji daɗi a cikin wannan azumin watan Ramadana, amma akwai ƙalubale da dama da a tattare da shi wanda kuma ya kamata a ce musulmi sun wewaye 'yan uwansu musulmi musamman waɗannan matasan da ka lura da wannan azumi a cikin wani hali na ha'ula'i da kuma wani hali na rishi ko kuma wani hali na can daban wanda idan ka ga mutum kana sanin cewa lallai yana cikin wani mawuyacin hali.
Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
Mutane a galibi sun mutu a yau din nan Talata a ƙasar Chad ta yankin tsakiyar Afirka a yayin wata zanga-zanga ta buƙatar gwamnatin wucin gadi ta soji ta miƙa miki ga farar hula. Majalisar sojin ƙasar ta kasance ne ƙarƙashin jagorancin marigayi shugaba Idris Deby Itu, wanda aka kashe ranar 11 ga watan nan na Afrilu yayin da yake rangadin sojojin da ke fafatawa da dakarun 'yan tawaye a arewa da Injamena babban birnin ƙasar. Kafafen yaɗa labaran ƙasar sun ce an bindige wani mutum har lahira a birnin Mondu na kudancin ƙasar, sannan kuma an kashe wani a birnin Injamena. Zaman ɗaɗɗar ya daɗa tsanani a wannan matalauciyar ƙasa mai cike da hamada bayan rasuwar ba zato ba tsammani ta shugaba Deby, wanda ya shafi shekaru 30 yana shugabantar ƙasar. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya da ministan harkokin wajen Najeriya Geoffrey Onyema ta yanar gizo. Sun tattauna kan batun farfado da tattalin arzikin duniya da kalubalen tsaro da ke addabar Najeriya da yankin baki daya da yaki da cutar COVID-19 da kuma yadda dumamar yanayi ke shafar yankin Sahel na Afirka da tafkin Chadi. Sakatare Blinken yana mai bayar da tabbacin haɗin kai ga Najeriya kan waɗannan batutuwa gwargwadon hali. A nasa jawabin, shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya ce Najeriya na ba da matuƙar muhimmanci ga hulɗarta da Amurka. Yana mai gode ma shugaba Joe Biden saboda wannan ganawar da kuma kawar da tsauraran matakan da aka gindaya ga masu niyyar zuwa Amurka, musamman ma daga wasu ƙasashe na musulmi.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe cikin shirinmu na ƙarfe 6 agogon Najeriya, Nijar Kamaru, ƙarfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Don haka kada ku manta, za ku ya kama mu kai tsaye ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na voahausa.com. Haka zalika za ku iya ziyartar shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram don samun labarai da dumudumunsu. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya tayani gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratium. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, ku kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace, salam.